sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Lahadi 22 ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, an kashe mutane 7 a jiya Asabar a kusa da filin saukan jiragen sama na Kabul, yayin da dubban mutane suka taru a filin saukan jiragen saman suna neman barin kasar sanadiyar kwacin mulki da kungiyar Taliban ta yi, a cewar ma'aikatan tsaron Burtaniya a yau Lahadi. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta isa kasar Singapore a yau Lahadi domin fara wata takaitacciyar ziyara a kudu maso gabashin Asiya. Yayin da mahaukaciyar guguwar Harry ta tinkaro Long Island ta jihar New York da kudanci din England, tana kadawa da tsananin iska mai gudun kilomita 120 a cikin sa'a guda, inji hukumar nazarin guguwa ta kasa tana fada da safiyar yau Lahadi.
Kanin labaran kenan. A Najeriya, mabiya gida shi a jihar Sokoto sun koka, inda suka zargi 'yan sanda da kashe mambobinta uku tare da jikkata wasu. To ko mai rundunar 'yan sandan jihar ke cewa
rundunar ta ce abinda ta sani shine an samu taho magama ne tsakanin mabiya aƙidar da kuma zaune gari banza, inda 'yan sanda suka samu kiran neman agajin gaggawa kuma suka je wurin suka daidaita al'amura, ba wanda aka kashe ko aka raunata.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce za ta yi kokarin dawo da wasu 'yan Najeriya 300 da aka gano cewa ana tsare da su a kasar Italiya, amma bayan ta tabbatar ba laifi suka yi a kasar ba. To ko mai masana shari'a ke cewa
mataki za mu duba na farko shine akwai diplomasiyar shirye-shiryen yarjejeniya tsakanin Najeriya da Italiya, na cewa masu irin waɗannan laifukan gwamnatin Najeriya na iya sa baki da samu alfarma dawo da su ko kuwa.
Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayin da kuke aiko mana. To amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. An kashe mutane 7 a jiya Asabar a kusa da filin saukan jiragen sama na Kabul, yayin da dubban mutane suka taru a filin saukan jiragen suna neman barin kasar sanadiyar kwacin mulki da kungiyar Taliban ta yi, a cewar ma'aikatan tsaron Burtaniya a yau Lahadi. Kungiyar Taliban ta yi nasarar shiga babban birnin Afghanistan a makon da ya gabata ne a ranar 15 ga watan Agusta, bayan hare-haren kwanaki 10 da ta kaddamar. Tun lokacin ne kuma aka yi ta samun hargitsi a filin saukan jiragen saman a kokarin da dubban mutane ke yi na neman barin kasar don jin tsoron komawa cikin tsauraran dokar Islama da Taliban ta aiwatar a mulkin ta na shekaru 20 da suka shuɗe. Halin da ake ciki a wurin na ci gaba da zama mai wahala, amma dai muna iya bakin kokarinmu mu tabbatar da mun gudanar da komai cikin lumana, in ji ministan tsaron Burtaniya a cikin wata sanarwa. Mataimakin shugabar Amurka Kamala Harris ta isa kasar Singapore a yau Lahadi domin fara wata takaitacciyar ziyara a kudu maso gabashin Asiya. A ranar Litinin, Harris za ta fara gudanar da harkokinta na bainar jama'a, inda za ta zanta da shugabar kasar Singapore Halima Yakub, kana za ta gana da Prime Minister kasar Lee Hsien Loong, a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press. Yayin zagayen farko na ziyara a cibiyar kudi ta kasar Singapore, Harris za ta kuma yada zango a tungar sojan ruwa ta Changi, inda za ta yi magana da ma'aikatan jirgin ruwan Amurka da ke ziyara a kasar na USS Tulsa. Da yammacin ranar Talata kuma Harris za ta isa Vietnam, lamarin da zai kai ta ga zama mataimakiyar shugaban Amurka na farko da ta kai ziyara a birnin Hanoi, yayin da Washington ke karfafa neman goyon baya a kokarin dakile karuwan tasirin China. Za ta tattauna da jami'an Singapore da na Vietnam da bidda tsaro da sauyin yanayi da annobar COVID-19 da kuma karfafa yin aiki tare a kan biyewa dokokin ƙasa da ƙasa da oda, in ji mai magana da yawunta Simon Sanders. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da mahaukaciyar guguwar Henry ta tinkaro Long Island ta jihar New York da kudancin New England, tana kadawa da tsananin iska mai gudun kilomita 120 a cikin sa'a guda, inji hukumar nazarin guguwa ta kasa, tana fada da safiyar yau Lahadi. Tana mai cewa yankin ka iya huskantar mummunan yanayi ciki har da karuwan hadari da zubar ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliya. Da safiyar yau Lahadi, hari ta kasance kilomita 215 a kudu maso kudancin Montauk Point ta jihar New York. Kana tana tazarar kilomita 280 daga Providence ta kudu a jihar Rhode Island. Duk da cewar guguwar Henry tana nisan kilomitoci masu yawa da yammacin jiya Asabar, ta yi sanadiyar dakatar da wani buki a Central Park na birnin New York, bukin da za a yi domin nuna wa mutane da duniya baki ɗaya cewa birnin New York ta dawo, inji magajin garin birnin Bill de Blasio a ranar Juma'a. A jiya Asabar, an ba da umarnin kwashe mutane daga Fire Island ta jihar New York da wasu unguwanni a gabar teku a jihar Connecticut. Gargaɗi akan mahaukaciyar guguwar ya kai kilomita 400 daga New Bedford da Massachusetts zuwa Fire Island ta jihar New York, amma ana sa ran ganin iska da igiyar ruwa masu haɗari daga Cape Cod, Massachusetts zuwa gabar tekun New Jersey da ya kai kilomita 500. Ma'aikatun bada wuta sun ce ɗauke wuta ka iya kai mako guda ko kuma fiye da haka. Gwamnan Connecticut Ned Lamont da na Rhode Island Dan Markey sun faɗa wa mutanen jihohin nasu cewa su zauna gida har zuwa ranar Litinin. Muna kallon wannan a matsayin babban al'amari, inji gwamnan Rhode Island Markey a wani taron manema labarai.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, mabiya aƙidar Shia na ci gaba da juyayin mutanensu da suke zargin an yi wa kisan gilla, tare da shan alwashin cewa ba za su zura ido jami'an tsaro na yi musu kisan ɗauki ɗaiɗai ba, za su ɗauki matakin shari'a. Sai dai rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta musanta zargin kisan mambobin Shi'ar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Jerin gwano don gudanar da zanga-zangar lumana ya kasance wata hanya da al'ummomi a duniya ke amfani da ita don jawo hankalin jama'a da ma hukumomi akan wasu buƙatu. Mabiya aƙidar Shi'a a ƙasashen duniya suna amfani da wannan hanyar ne domin nuna juyayensu akan kisan jikan fayayyen halitta a kowace ranar Ashura, wato 10 ga watan Muharram na shekarar Musulunci. A wannan shekara ma an gudanar da irin wannan jerin gwano a wasu wurare a duniya inda mabiya aƙidar Shi'a suke, sai dai a Sokoto da ke arewacin Najeriya lamarin ya zo wa masu zanga-zangar da aka si, domin a cewar jagoransu a jihar Sidi Maniru mai nasara, 'yan sanda su yi musu dirar bazata suna dab da kammala muzaharar da suka gudanar.
To har muka kai Shuni Road, inda nan ne damun wurin da za a kammala a yi jawabi a shafa addu'a, sai muka je harbin tear gas, sai kuma daga baya sai muka ji bullet mai rai ya biyo baya. To dama akwai waɗanda sukan tsaya baya ya zaman tuciya sun rufe ita muzahara ɗin, to sai zaman tuciya suna harbin ya sama, saboda a shi su 'yan sandan sun yi ƙoƙarin sai sun kutso kai sun shigo cikin taron, su ko suka ce an tsaya wuri guda, sai zaman tuciya suka ci gaba da ante tear gas da kuma bullet, su kuma suka dage ba a wucewa. Yanzu kenan muna da shahidi guda uku, muna da masu rauni guda 15.
A nata haujin rundunar 'yan sanda tuni ta fitar da wani bayani a rubuce dauke da sa hannun kakakinta ASP Sanusi Abubakar, inda ta musanya cewa jami'anta sun yi arangama da mabiya aƙidar ta Shi'a har an kashe mutum uku. Rundunar ta ce abinda ta sani shine an samu taho magama ne tsakanin mabiya aƙidar da kuma zaune gari banza, inda 'yan sanda suka samu kiran neman agajin gaggawa kuma suka je wurin suka daidaita al'amura, ba wanda aka kashe ko aka raunata. Sai dai su mabiya aƙidar ta Shi'a sun ce suna da shaida akan abin da ya faru kuma ba za su kyale ba.
Wato mu muna da evidences waɗanda muna iya gabatar shi su gaban kowa, kuma nan gaba insha Allah ta'ala in za mu sallaci su waɗannan jikin shahidai ɗin, za mu sai 'yan jarida suna wurin don su shaida. Kuma muna da kwasfofin bullet waɗanda saboda ɓarin wutar da sun kai suka gudu, to sun bar bullet masu rai kuma na 'yan sanda na. Muna kira ga mashaya jini waɗanda suka sha mana jini su san da cewa ba ya kai banzana ba, sannan kuma ba za mu sa ido ya zama 'yan uwanmu ana ta kashe su sun kai banza ba, za mu ɗau mataki shari'a da hankali da duk abin da ya kamata na kwato haƙƙinmu.
Na kira kakakin rundunar ta 'yan sanda, amma dai bai ɗauki kiraye-kirayen da na yi masa ba. Matsalar arangama tsakanin jami'an tsaro da mabiya aƙidar Shi'a a Najeriya ta daɗe tana faruwa, inda mabiya aƙidar ke ƙorafi na an ci zarafinsu, yayin da su kuma jami'an tsaro kan musanya ƙorafin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Gwamnatin sojojin Myanmar ta kama ƙarin wasu 'yan jarida guda biyu na cikin gida, inji wani talabijin mallakar sojojin ƙasar a jiya Asabar. Kame na baya-baya a cikin kulle masu aiki a kafafen yada labarai da gwamnatin ke yi tun juyin mulkin ƙasar a ranar 1 ga watan Fabrairu. Situ Aumian mai rubuta labarin sabbin yankuna a kan jaridan Frontier Myanmar da wani mai yiwuwa muryar Amurka sharhi Hitet Kane, kuma ɗan jarida mai zaman kansa da ke gudanar da shirye-shirye a kafar BBC Media Action. An kama su ne a ranar 15 ga watan Agusta, inji talabijin Miyawade. An zargi Situ Aumian ne da tada fitina da kuma yaɗa labaran ƙarya, a cewar talabijin Miyawade. Yana sukar lamirin sojojin, Kane ya yi kiran mutane da su karu a cikin yajin aiki su kuma ba da goyon baya ga haramtattun ƙungiyoyin adawa. Shi ko Hitet Kane an zarge shi ne da boye Situ Aumian da ake zarginsa da aikata laifi. Kana ana kuma zargin Kane ne da yin aiki da kuma taimakawa gwamnatin haɗin ƙasa a ɓoye. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a watan da ya gabata cewa gwamnatin sojojin ta kama 'yan jarida 98 tun bayan mulkin sojojin. Kane ta ce ya kamata ta daina kamen ma'aikatan kafafen yaɗa labarun. A cikin waɗanda aka kama ana ci gaba da tsare wasu 46 har zuwa ƙarshen watan Yuli. A ƙarshe, a jiya Asabar, 'yan sandan Rasha sun kama 'yan jarida da dama waɗanda ke ƙalubalantar shawarar hukumomi da suka yi wa wani talabijin ƙasar mai zaman kansa da lakabi Dillalin Ƙasashen Waje. 'Yan jaridan sun bayyana ƙalubalensu ne inda suka tsaya a wajen halkwatan babbar hukumar tsaron cikin gida a dandalin Lobyanka na Moscow. Sun rika kwalaye masu rubutu kamar haka: aikin jarida ba mugun aiki ba ne, kuna tsoron faɗin gaskiya domin ƙalubalantar matakin da ma'aikatar shari'a ta ɗauka a ranar Juma'a, inda ta ƙara talabijin Rain TV da kuma kamfanin Vazanye Story mai bincike ta yanar gizo a cikin jerin dillalan ƙasashen waje. An bai wa mutane da aka kama sun sammaci su bayyana gaban kotu domin sauraren zargin da ake musu na take dokokin taron gangami, wani laifin hukuma da ke kai ga cin taron dala 270. Yulia Krasnikov, 'yar jarida ce da ke aiki da kamfanin binciken na yanar gizo, ta musanta da matakin da hukumomin ke ɗauka cewa ya saba wa doka.
To, a gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A wani yanayi na nuna damuwa, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta yi kokarin dawo da wasu 'yan Najeriya 300 da aka gano cewa ana tsare da su a ƙasar Italiya, amma bayan ta tabbatar ba laifi suka yi a ƙasar ba. Shugabar hukumar kula da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje, Abike Dabiri Irewa, ce ta bayyana haka a wani taron manema labarai da ta kira a Abuja. Shugabar ta ce gwamnati za ta bi hanyoyin diflomasiya wajen fayyace dalilan rike su da ake yi a ƙasar Italiya, sannan ta yi yunkurin dawo da su idan hakan zai yiwu. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana.
Shugabar hukumar kula da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje, Abike Dabiri Irewa, ta ce ba ofishinta kaɗai ne zai yi wannan aiki ba, domin ofishin nata zai haɗa hannu da ma'aikatar harkokin ƙasashen waje da ofishin babban mai shari'a na tarayya ta hannun sashen shari'a na ofishinta NITCOM, don tabbatar da adalci ga waɗanda aka tsare bisa kuskure.
General of the Federation, Mr. Malami, has handled that has to do with the Nigerians in the diaspora being maltreated, and the 300 is outrageous.
Anan Abike Dabiri ce ke cewa za ta fara ne da rubuta wasiƙar da ta dace, sannan ta kai ofishin babban lauyan ƙasa da kuma ma'aikatar harkokin ƙasashen waje don duba wannan lamari sosai. Kuma idan an gano cewa akwai 'yan Najeriya da yawa da ke shan wahala a gidajen yarin Italiya saboda laifin da ba a tabbatar sun aikata ba, irin wannan babu daɗi kuma ba za mu bari ba. Dabiri ta ce in har an samu mutum da wani laifi, to lalle dole a hukunta shi ta yadda shari'a ta amince. Na tambayi ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin Najeriya, Dr. Barista Mai Nasara Umar, ko akwai wasu matakai da kundin tsarin mulki ya tanadar wa irin wannan al'amari da ka iya shafar dangantakar diflomasiya tsakanin Najeriya da ƙasar Italiya? Ga amsar da ya bayar.
akwai matakai guda biyu da za ta yi kokarin dawo da su. Na daya, in muka yi la'akari da matakin tsarin mulki, sashe na 12 da sashe na 14 na tsarin mulkin Najeriya sun fito da bayani karara musamman ma sashe na 12, inda ake bayanin cewa duk dokokin da aka shirya da yarjejeniyoyin da Najeriya za ta shirya da kowace kasa ce ta duniya da kuma kowace hukuma ce ta duniya, to ba za su yi tasiri ba kuma ba za a ci roman su ba har sai idan an dawo da waɗannan kudurorin a gwamnatin Najeriya ta tura su gaban majalisar dattawa ta ƙasa an samu biyu bisa ukun su sun sa hannu, wato ratification of treaties kenan a turanci. To saboda haka duk laifukan da suka yi da bukatar da Najeriya take so ta yi, mataki zamu duba na farko shine akwai diplomasiya shirye-shiryen yarjejeniya tsakanin Najeriya da Italiya, na cewa masu irin waɗannan laifukan gwamnatin Najeriya na iya sa baki ta samu alfarmar dawo da su ko kuwa mataki da farko da za a bi kenan. Ma'aikatar harkokin waje kuma ita ta kamata ta shugabanci wannan tare da jakadan Najeriya da yake kasar Italiya. Sannan mataki na biyu shine sai mu la'akari da manufofin harkokin wajenmu na Najeriya da manufofin harkokin diplomasiyyar Najeriya suna nan kunshi a sashi na 19 na tsarin mulkin Najeriya. Sashi na 19 nan yana da sakin sashi guda biyar. Sashi na 19 sakin sashi na 1 ya ce duk abin da Najeriya za ta yi a harkokin diplomasiyya ko harkokinta da kowace ƙasa ce ta duniya, to ta yi la'akari da muradu da kuma bukatun 'yan Najeriya. A wannan la'akari da muradu da bukatun 'yan Najeriya, to yana daidai da abin da Najeriya ke so ta yi. Tana kokarin 'yanto 'yan Najeriya, tana kokarin dawo da su gida, tana kokarin neman musu 'yanci. Wannan ya yi daidai.
Shugabar hukumar kula da harkokin 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje a Bike Dabiri Erewa ta ce za ta ci gaba da fafutukar kare 'yan Najeriya, kuma za ta ci gaba da yin kira ga 'yan Najeriya mazauna ƙasashen wajen da su riƙa bin dokokin ƙasashen da suka tsinci kansu a ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannunmu da arzikin sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka shafi mu'amalar matasa da kafafen yanar gizo. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla, a duniyar gizo yanzu musamman a Najeriya hankulan matasa ya karkata ne ga wani shiri da ake watsawa kai tsaye a duk shekara na tsawon kwanaki 90 mai suna Big Brother Niger, wanda har ya kai da cewar matasa sun yi shelan sun dakatar da duk wasu abubuwa da ke faruwa a kasar har sai an kawo ƙarshen shirin na wannan shekara. Tambayar a nan ita ce, menene alfanun wannan shiri ga matasa da a yanzu ba su da wani batu da suke yi wanda ya wuce na shirin? Duk wata kafa ta sadarwa a yanar gizo zancen shirin Big Brother ake yi. Muhammad Rabiu Dantini dalibi ne kana matashi da ke amfani da kafafen sadarwa a yanar gizo wajen kwatanta fadakarwa ga matasa ta kafafen wanda aka fi sani da Young Stars.
Batun wannan Big Brother da muke abu ne da ke nuna alamun taɓarɓarewar ƙarshen zamaninmu da lalacewa na tarbiyya. Duk da cewa akwai kunci da bacin rai da matasa ke ciki na rashin aikin yi, suka ƙirƙiro da wannan abun suna ganin kamar har ya ce ta samun kuɗi, amma abu ne da bai dace da al'adar mu, bai dace da tarbiyyar mu ba, domin abu ne da ke nuna fitsara da rashin kunya da wulakantar da al'umma. Za ka ga mace ba tana sa kaya ko da yaushe a duk inda ta ga dama, ana rawan clubbing wanda wasu da yawa a cikin al'umma ba ma su sanya ake clubbing din da waye-waye ba, da kuma har yakan kai ga abin da bai kamata kowane dan adam ya gani ba. Misali, za ka ga ana jerin mutum, wasu har suna kwanciya da sunan duk cikin wasa ne a cikin wannan shiri. Da wannan abu ne yanzu da ya fara zama ruwan dare a ko ina zaki je banki kiga ana kallon Big Brother da gurare haka da aka sanna al'umma ne. To wannan abu ne da muke kalubalantar gwamnatin mu ta Najeriya da ta dubi da shi, musamman ministerin al'adu da rayuwar al'umma.
Koya wannan batu da matasan suka yi kan dakatar da duk wasu lamura da suka shafi kasar yake.
To gaskiya wannan batu ne da zamu ce babu abin da ya kawo shi illa yawan rashin aikin yi da muke yawa da shi a kasa. To matasan da mutane ne sun gama karatu, ba su da abu abin yi, dole dan adam yana neman wani abu da zai adana kanshi ya nemi ya maida kokola ba ta san zama haka kawai ba komai a sakamakon haka ne matasan mutane in wanda bai mu tarbiya ba duk abin da ya samu akan titi sai ya maraba da shi ya amshe shi har annu bibbiyu.
Ita ma Aisha Muktar ta kara da cewa
kamar yanda mutanen suka rika fadan cewar ba su da abin yi sai har an gama Big Brother Naija, to haka ne ma akwai wani program da muke yi daga Lagos ake managing program din, to wallahi cewa suka yi program din gaskiya an dakata shi da naji shiru ya kamata za a yi boot camp na entrepreneurs da iwane ne, sai na ga gaba ɗaya shiru ba a magana a group din mu da muke communicating da su, sai na bincika na buga ma ɗaya daga cikin coordinators din nace wai lafiya koko ni ce dai ban ganin update, sai ya ce wai a'a wai an dakatar da program din ne saboda gaskiya an yi la'akari da cewar duk ɗan matasan mu hankalin su ya riga ya koma a Big Brother Naija, saboda haka bayan da za a yi aida a ci gaba sai an gama Big Brother Naija, to kuma an riga an ba matasan mu wani tunani cewar in ka shiga Big Brother Naija ka fito yau ko baka ci kuɗin ba kai star ne, tunda dubi yadda aka maida su kamar za a bauta masa a social media tun balantana kamar Instagram wanda shi ne dama aka fi mu'amala da shi sosai yanzu kuma ya fi sauƙin mu'amala, to gaskiya an maida kamar da ka shiga Big Brother Naija ka fito kawai komai ka riga ka samu duniya.
Ɗaya daga cikin ma'abota bibiyan shirin Yusuf Salisu ya bayyana ra'ayinsa.
A gaskiya wannan shiri yana da matakar muhimmanci idan muka duba ta wasu fuskoki da dama. Shiri ne wanda yake dauke da nau'o'in abubuwa daban-daban a cikinsa. Akwai abubuwa wanda suka shafi bangaren kamar wasa kwakwalwa, akwai kuma darasa da ake koya daga bangaren yanayin zamantakewa da suke yi a cikin gidan. Wani irin zamani wanda ake nunawa wani kila tun yanda lokacin da ya bar makaranta bai sake rayuwa makamanciyar irin ta ba sai a cikin wannan yanayin. Sannan kuma mutum zai kasance cewa yana koyan wasu dabi'u sakamakon halin da muke ciki yanzu, irin kamar matasa sun saba irin abin da ya shafi social media din nan, ko da yaushe ana kai ana chatting a shiga wancan shafi a fita.
Kasancewa ana sanar da iya shekarun da mutum ya kai kafin ya iya kallon shirin da yayi karfi sosai tun a shekarar da ta gabata lokacin da gwamnatin Najeriya ta bada umarnin zaman gida dole sakamakon bullar annobar COVID-19, duk kuwa da cewa a shekarun baya ana watsa shirin. To sai dai da kafafen sadarwa a kasar da su ma hanyoyi ne na watsa shirin, za a iya cewa ba su da wannan tsaron da zai takaita masu iya bibiyan shafin shirin da kallon abin da ke faruwa wanda mafi akasari ke kurbatar da tarbiya. Masani kan sha'anin ilimin kimiyya da sadarwa injiniya Yakubu Kasim Yakubu ya yi tsokaci kan wannan.
To wannan bayanin yana da fuska biyu. In kaman a television na gidanka ya zama dole ka tantance abin da iyalanka suke kallo, domin kuwa tarbiya dama a daga gida ke faruwa. Idan baka ba ma danka ko kaninka ko wanda yake karkashinka tarbiya ba, to duniya za ta bashi. Hatsarin shi ne zai iya yiwuwa duniya ta bashi mai kyau ko ta bashi mara kyau, wanda kuma mara kyau din shi yafi yawa. Ya dace kulawa a gidanka in ka hana ko ka sa kai sa security lock kai locking channel din da ke ka zaba channel din da yaranka suke kallo, to wannan yana da kyau. Idan ka zo koda browsing akai da computer ko da waya ko da me, akwai abin da muke kira in ka shiga buɗe wasu ka zo ka duba history din shi ne suka duba meje da suna shafi wanda ya faru da wannan computer ya shiga a history na browsing, to za ka gane ana iya locking ko kuma kana iya sayan bundle a data bundle ma da kamfanin waya suke sayarwa, akwai yana ana iya tantance iyakacin abin da za a iya wani website ya mu zai shiga wani website zai shiga. Sai kuma kasa shi yanzu authorities kenan yanzu kin kama Najeriya muke yi Nigeria Communication Commission NCC, ya zama dole a dinga kulawa abubuwan da kowane shafi yake badawa, saboda duk kasa da kika je yanzu akwai kasashen da in ka je akwai website din da baka saka amfani da shi, kowane blogger ko kowane mai shafi na yana sada zumunta ga abin da ya kamata kai
madalla. To ma sauraro gabaki daya nan zamu dakata a cikin shirin na wannan makon, sai kuma na gaba da yardan Allah za a je mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam.
To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabur Jau, ya ce BOA Hausa faɗa gwamnatin Najeriya cewa ba komai ya kawo taɓarɓarewar tsaron ƙasar nan ba, face zaman kashe wando da tarin kilin matasa da suka mallaki takardun digiri ke yi, don haka samar musu da ayyukan yi shi ne kawai mafita, ba sai karnukan miliyan 600 da nufin samar da tsaro ba. Amma muddin ba haka aka yi ba, to wallahi komai ma mai iya faruwa ne, domin ba a dafa kaza a yar. A ƙarshe ina roƙon Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako na gaba ya fito daga Bakar Salisu Arikime Fataskum jihar Yobe, yace salam murya Amurka. Hakika nasara kama wani mutum dauke da bindigogin AK-47 guda 53 da yan sanda suka yi a jihar Nasarawa abun murna da farin ciki ne, dan haka muna fatan za a yanke masa hukunci domin ya zama darasi ga gurbatattun mutane irin sa. Allah ya kawo mana karshen bata gari a kasar tamu Najeriya. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa, kace muna kira ga mahukunta ta su ci gaba da taimakawa manoma ba tare da gajiyawa ba, ganin yadda manoma a wannan zamani ke cikin jarabawoyi iri-iri, tun daga na yan bindiga da ke hana su aiki yadda ya kamata har zuwa ga ambaliyar ruwa da kuma iflahin kwari da ke lalata albarkatun gona. Da fatar Allah ya sa a dace. Sai sako daga Shehu Adamar Jau, ya ce batun gaskiya dai lokaci ya yi da shugabanninmu za su mayar da hankalinsu kaco kama kan matsalar tsaron da ƙasar tamu take fama da shi, domin abin fa na neman gagara kundila, kuma a rayuwa ai rai da lafiya su ne gaba da komai, don haka ba mu ga amfanin baɗi ba idan har babu rai. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadija, ya ce mafi yawan masu kwacen waya suna yin shaye-shaye domin rashin imanin nasu ya yi yawa. Ka kwace wayar naira 50,000, karshe ka siyar ta naira 10,000 ko kasa da haka. Wata wayar ma sabuwarta ba za ta fi naira 20,000 ba, amma sai a kashe mutum saboda ita. Tabbas mafi yawan ayyukan asha mutane ba sa iya aikata su sai sun yi maye. Matuƙar ana son kawar da kwacen waya, sai an kawar da maye a tsakanin matasa. Sai sako daga Mahmud Salihu Kauran Namo da Zamfara, ya ce karuwar har-har na 'yan bindiga a sassa da dama na jihar mu ta Zamfara wani abin damuwa ne matuƙa, duba da yadda 'yan bindiga ke kashewa da kuma yin garkuwa da mutane masu yawa a baya-bayan nan. Muna kira ga hukumomi da jami'an tsaro da su ƙara zagi damsi wajen tunkara wannan matsala, musamman duba da yadda 'yan gudun hijira ke karuwa a cikin jihar tamu. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Ali Yahaya Jafar Guru da Ibrahim Lara Gafta tare da Isa Garu Lawali mai fili Taraba, suka ce salam biyoyi. Muna kira ga shugaban ƙaramar hukumar Guru Alhaji Madu Kacalla da sauran 'yan siyasa ƙaramar hukumar Guru su yi wa Allah su kawo wa al'umma ɗauki waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa, musamman ugwannin filin Idi da Nayi Nawa da sauransu. Allah ya sa mu dace. To mun gode, sai ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To baballe an kashe mutane 7 a jiya Asabar a kusa da filin saukan jiragen sama na Kabul, yayin da dubban mutane suka taru a filin saukan jiragen saman suna neman barin ƙasar sanadiyar kwacin mulki da ƙungiyar Taliban ta yi, a cewar ma'aikatan tsaron Burtaniya a yau Lahadi. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta isa ƙasar Singapore a yau Lahadi domin fara wata takaitacciyar ziyara a kudu maso gabashin Asiya. Yayin da mahaukaciyar guguwar Harry ta tinkaro Long Island ta jihar New York da kudancin New England, tana kadawa da tsananin iska mai gudun kilomita 120 a cikin sa'a guda, inji hukumar nazarin guguwa ta ƙasa tana faɗa da safiyar yau Lahadi.
To masauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku jo sabo kanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Babu Yakub Magyari da ya taya na gabatarwa, sai kuma Lisa Hill da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.